كريم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na asabar mai tarin albarka wanda ya zo daidai da 27 ga watan Ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1440 daidai gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa dan mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alqur'ani mai tsarki wanda yau ita ce rana ta ƙarshe da za mu rufe wannan karatu sai kuma baɗi ga mai nisan kwana insha Allah a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul Luqman jiya mun aje daidai kan aya ta 19 ko matashiyar mu ita ce aya ta 20 a wannan sura ina ga yau ayoyi 6 za mu karanta a cikinta mu aje sannan jawaban da za a yi a yi sai mu yi ainihin wato addu'a Allah ya karfa mana abubuwan da muka yi ya sa a mizanin mu na ayyukan alheri arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب
منير. الله أكبر.
وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
فعلم لك كيتي ألم تروا يا كم كراتم القرآن كم سرارا القرآن wanda Qur'ani yake magana da shi kai tsaye da shi Allah madaukaki yake wa alam tarau ya ku masu karatu ko masu sauraro fa ku sani bane annallaha sakhara lakum ma fis samawati cewa Allah shine ya hore muku duk abin da ke cikin sammai duk abin da kaga a sama horewa ce ta Ubangiji kuma yayi ne saboda kai mina shamsi saboda akwai rana a sama ko to rana an yi ta saboda bil adam in babu rana ba za ka san yau asabar ba ne ba za ka san wata ramadanu ya yi ba ba za ka san ranar auren yarka ba ba za ka tuna ranar da za ka yi aure ba kaga horewa ce ta Allah to Allah ya hore wannan ranar wal kamara wal kamari da wata wan nujumi ya kuma hore taurari limaga سخر الله لنا هذا لتنتفعوا بها duk Allah ya hore rana da wata da taurari don mu yi amfana da su kuma kowanne yana amfana da bil adam hatta duran da zaka shuka ya fito ka ci abinci in ba hasken rana ba zai fito ba ka san ko lalle akwai amfani mai muhimmanci a wannan rana haka nan wata Allah madaukaki ya sanya shi yace wal kamara wannan wata da Allah madaukaki ya ajiye shi a sama ya sanya shi cikin sammai ga guda bakwai waja'ala al kamara fihinna nuran Allah ya sanya wata ya zama haske cikin sammai ba wai nan kawai yake haskawa ba duk samakun to wannan wata na haska su wan nujumi haka taurarin da ke gurbishin sama suna da amfani da yawa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun alama ne da zaka gane nan alqibla ne nan gabas ne can yamma ne in an kalli tafiyar su ta ka za a gane dare yayi ya kala ya zo tsakiya ko ko daren fare ake ko a ƙarshe ake ko asuba ta yi duk ana ganewa da taurari sannan da su ne ake shirya masu tafiya kan abin wato jirgin ruwa suna gane hanya ta wannan dalilin taurari din wa ma fil ard kuma Allah shi ya hore muku duk abin da ke kasa mina simar Allah ya hore muku da itace ka sha kankanar ka gafoshi da kudin ka kana ko ka sha mangoro kuma bai sa ba ma har cikin ka ya baci to ba ka zaba ya ba ka sha da yawa na'am yace me wal anhar ya hore muku koramai kananan kogi sune annahar anharu jambu naharin ne to Allah ne ya hore wayannan kananan koguna ku je ku kamo kifi a ciki a samu abin sana'a a jujjuya a yi tasarrufi wadawab da kuma masu dindike dabbobi a ban kasa wa asbaga alaikum ni'amahu Allah ya yalwata muku ni'imominsa shine asbaga ya rina ka san abin da ya rinu ai ya cika ku wa asbaga alaikum ni'amahu shine malai ce ausa wa atamma Allah ya wali yalwata ni'imominsa a gare ku ya cika musu ya cika muku su zahiratan akwai ni'ima da take zahira a fili wa hiya husnu surati zahira shine akai mutum daga kaga surar mutum kyakkyawa ne shi ga kafafuwansa guda biyu ga hannayensa ga cikinsa komai Allah ya mara yazu hadda banar yankan yazu wanda in ka rasa guda ɗaya sai ka samu tasgaro a rayuwarka. Wannan dai ni'imomi ne. Wa taswiyatul a'dha'a, ka gani ko ya daidaita gabbai na ƴan adam, wa ghairi zalika, da wani wannan, wa baɗina, da kuma goyayyen ni'ima, wa hiya ma'rifatu wa ghairiha, shi ne sani. Ilimi yanzu an ce ina ilimin ka yake, ba ka sani ba, kana tafiya da kayanka yana cikin ƙirjinka, domin haske ne a cikin zuciya. فتستدلون بهذه النعم على منعمها بتوحيده بالله. To kaji amfanin wa'annan ni'imomi, sai ku kafa dalili, ku gane cewa wanda ya rana, ya yi wata, ya yi taurari, ya maida muku su, ya hore muku su don ni'ima a gare ku, sai ku kafa dalili da wa'annan ababai bisa wanda ya ni'imta ku da su, don ku ainihin wato kaɗaita shi da yin ɗa'a. Allah ya ce wa minan nasi, daga cikin mutane, man la ya'tabiru bi hadhihi ni'am, akwai wanda duk ba ruwansa da waɗannan ni'imomi na rana da wata da taurari, fa yastamiru ala tamassuki bil akhlaqi radhila, sai ya doge yana ƙanƙamo, yana riko da miyagun ɗabi'u da munanan hali da saɓawa Ubangiji. Wannan bai dace ba, bai yasa ba. Shine Allah madaukake ce, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi, daga cikin mutane akwai wanda yake jidali, yana jayayya fillahi a kan sha'anin addinin Allah, bai da ilimin addini, amma za ka same shi a laddul khisam, mai tsananin husuma. In an ce Allah ya ce zai ce, to shehu fa, an raina shehu ko? Shehunka kuma zuwa ne, domar ne ba gurin bayan lode ne. Bi gairi ilimin, babu ilimi, wala huda, babu shari'a daga wajen annabi, babu sunna, babu ƙur'ani, wala kitabin munir, babu wani littafi da yake haskaka masa, anzalahu Allah, wanda Allah ya saukar, bal yujadilu bi taqlidi, jidali yake da jayayya da gadon gargajiya, shi ne taqlidi, ya makale a jikin wasu, wanda magabatansa kuma ba magabata ba salafus salih ba ne. Shi yasa salaf, akwai salafus salih. Shi yasa Imamu Abu Zaid al-Kairawani ya ce, wattiba'u salafus salih waqtifa'i atharihi, kabi managartan magabata ka ainihin sa kafa inda suka taka, a nan tsira take. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, wa innam masu bin taqalidi, in kace da su ku zo ku bi abin da Allah ya saukar, qalu sayste bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana, sayste a'aka, ba za mu bi abin da Allah ya saukar ba, mu dai za mu bi abin da muka riski, muka samu iyayenmu a kai. Kala ta'ala, sai Allah ya ce, a yattabi'unahu, shin za su bi abin da suka tadda iyayensu a kai, walau kana shaidanu ya da'uhum ila azabi sa'ir, ko da shaidan ne ke kiransu, ai fi hali du'a'ihi shaidani iyahu, ko da shaidan ke kiransu zuwa ga azaba mai raɗaɗi, wato mai tsanani, ai mujibati wa huwa al-kufru, shi ne kiran shaidan zuwa kafirci ne. Ai la yanbaghi lahum ittiba'a ba'i fi shay'in yad'uhum bihi shaytanu ila azabi sa'ir, bai dace su bi iyayensu ba cikin abin da shaytan ne yake kiransu zuwa ga azaba ta wuta mai tsananin zafi. Na'am, wa man yuslim,
wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa, وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
نعم, الله مدوكاكي يتي, ومن يسلم وجهه, وتودي ميكا فسكا سمعنا فسكا عدكم وجهك تتي قبا تتبقو وشي درجة تو انكا كي فسكا كايد سورا ديكين يابيكو بشيسا اكي عبارة فسكا عنا اكتي دودي ميكا فسكا سا إلى الله ذواك ألا أن يقبل على أعجه كاجي يقبات يتقب ديو الله داع ويترك تقليد بالآباء يدين راتيا takalidi ga iyayensa wa huwa muhsinun alhali yana mai kadaita Allah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa hakika wanda yayi wannan yayi ruku yayi kankamo da igiya amintatta bil darfi alawthaki da gefen da bi aminci alladhi la yukhafu inqida'ahu wanda ba a jin tsoron yankewarsa wa huwa urwatu alwuthqa ko shine la ilaha illa Allah kalmar shahada قاله ابن عباس رضي الله عنهما دوبلن ما تدينه كو عبد الله بن عباس ne yace urwatul wuthqa ita ce la ilaha illa Allah yace in kana neman dalili unzur tafsir al-Tabari ka duba tafsir Imam al-Tabari a mujalladi na 20 shafi 150 daidai wa fil hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari ya zo cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar hadisi mai lamba ta 3602 wa muslim da hadisin imam muslim ibn hajjaj hadisi mai lamba ta 2484 an abdullahi bin salam radiyallahu anhu daga abdullahi dan salam Allah ya kare da gare shi kan ra'aitu ka anni fi rawba yace yaga kansa kamar yana cikin rauba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dausayin nan dake tsakanin mimbarin manzon Allah da ɗakin sa wa wasadur rauba al'amud a bakin raubar akwai wani gimshiki shine fila fi a'la al'umudi urwatu a saman wannan gimshikin akwai wannan igiyar faƙila li aka ce da ni irƙihi aka ce ka hau faƙuntu la astati ya ce sai na ce ba zan iya ba fa'atani wasifun farafa thiyabi sai wani ya taho mun ya ɗaga tufafina faraƙaitu na hau fastamassaktu bil urwa sai na riƙe da wannan igiyar fantabatu a barci ya gani ya ce sai na farka wa ana mutamassikun biha na farka ina rike da ita fa qasastuha ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na kissantawa annabi wannan labari na mafarki na fa qala tilka ar-rauba wa raubatul islam yace wannan rauba ce na dausayi ne dausayin musulunci wa zalika umudul islam wannan gimshikin kuwa gimshiki ne na musulunci wa tilka al-urwatu urwatul wuthqa wato annabi ya shiga fassarar mafarkin ke wannan igiyar ita ce igiya amintatta la tazalu mutamassikan bil islam hatta tamuta ba za ka gushe ba kana mai riko da musulunci ya bin Abbas har sai ka mutu kaga shi ya huta akan musulunci zai mutu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin salam ko na'am wa ila llahi aqibatul umur karshen al'amura dai gabaki da kowa da komi da duk abin da aka tattara aka kudindina da abin da aka boye to za a koma gun Allah kuma za a fefe shi za a ware mai gaskiya a bashi wanda ya ba gaskiya ba a nuna mai rashin gaskiyarsa Allah ka sa mu dare ومن كفر
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
الله ملك كيتي ومن كفر دو ودي بتلتي ودي كافرتي فلا يحزنك كفره kada kafircinsa ya bata maka rai ya Muhammad ai lata tamma bi kufri karka himmatu karka damu da kafircinsa ilaina marji'uhum Allah ya ce wa annabi makomansu zuwa gare mu take fa nunabbi'uhum bima amilu in sun zo za mu ba su labari da irin abin da suka aikata inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah ya san abin da ke cikin kiraza wato abin da zuciya ya boye har ce koda ya bayyana sabaninsa gobe kiyama Allah ya san abin da yake cikin zuciyar kuma a kansa zai yi sakamako ai bima fiha ya san abin da yake cikin zuciya ka gairihi tamfar yadda ya san waninsa fala yakhfa alaihi subhanahu khafiyatun duk wani abu mai buya baya buya wa Allah subhanahu wa ta'ala fa yujazi alayhi don haka Allah zai yi sakamako a kansa na'am numati'uhum
numati'uhum qalilan thumma nurdu'uhum ila 'adhabin qalim
Allah madaukaki yace numati'uhum fi dunya qalila zamu dan je da su dai dadi kadan a nan duniya ayyama hayatihim kwanukan rayuwar su za su ji dadi thumma naqarruhum fil akhirati ila azabil ghalib sannan a lahira Allah sai ya takura su zuwa ga wata azaba mai kauri wa huwa azabun nari shine azabar wuta Allah ya raba mu da ita mai amfanin jin dadin duniya in ka tafi lahira ka shiga azaba bai da alfanu gara in za ka sha wuya a duniya lahira ce kyau haka ne ko ba haka ba dan manzo Allah ya gaya mana wanda yafi kowa jin dadi a duniya in ya je lahira aka tashe shi aka nuna masa azabarsa ta lahira a ce masa ka taba jin dadi a duniya sai ce bai taba ji ba wanda yafi kowa shan wahala a rayuwar duniya shi kuma yayi hakuri ya bi Allah in ya shiga aljanna aka tambaye shi labarin duniya zai ce shi bai taba shan wata wuya ba daga duniya dama annabi ya ce Allahumma la aisha illa aisha al-akhiratu ya Allah ni na sani na tabbatar da babu rayuwa ta jin dadi sai a lahira nan dai duniya jin dadi ba za ka samu ba in shugaba kake yi shekara hudu tana zuwa karshe ka rude ke ya za a yi ka ci gaba to ka ci gaban in wata hudu ta yi za ka koma to wannan zillimin kawai ya ishe ka azabarka duk kudinka duk samunka duk jin daɗinka sai ya zama babu alfanu a wurinka Allah ka tsare mu na'am wala la yajiduna anhu mahisa ba sa samun makarkata ga barin wannan azaba Allah raba mu da ita na'am
wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
الله ملك كيتي ولئن سألتهم والله إذا ذاك تنبيس أي المتمسكين بتقاليد الآباء إذا ذاك تنبيس ما سفن الدين إن قال جاديانا مو أقول لك يا يوم مسلم أن يبقى to Allah ya haifo banka ne wanda aka haifo shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gadon gidanku in bai dace da Qur'ani da sunna ka bi in bai dace ba ka barwa manyan ka ma kira su ma su bari aikin ka ke amma ka ce wai kai tunda iyayenka suka yi kai ma a kai za ka mutu to za a tattara ku guda man khalaqa samawati wal arda in ka tambaye su wai waye halicci sammai da kasa ne la yaqulunna allah wallahi za su ce allah ne ai khalaqahunna huzifa minhu nunur raf'i litawali al amsal akwai nuni ta rufa aka shafe ta saboda misalan sun jeranta da dai wa wawu dhamir li iltika'i sakini wa utalamiri ita ma an share ta saboda an samu iltiqa'us sakinaini dauri biyu sun hada guda wal jumlatu jawabul qasam wannan jumla jawabi ne na rantsuwar wala in Allah sai ce qulil hamdulillah ce ne da su godiya ta tabbata ga Allah ala buhuril hujjati alaihim bit tauhidi yadda Allah ya bayyana hujja akan su da kadaitarsa bal aktharuhum la ya'lamu a ba haka bane mafi yawan su ba su da ilimi ne ko ba sani ba annahum mukhti'una fi tarki tauhid barin kadaita Allah da suka yi kuskure suka yi na'am
lillahi ma fis samawati wal ard inna allaha huwal ghaniyyul hamid
Allah madaukaki yace lillahi ma fis samawati wal ard ma fis samawati wal ard duk abin da yake cikin sammai guda bakwai da wanda yake ƙasa guda bakwai lillahi na Allah ne mulkan mallakarsa ce fa huwa malikuhum shi ya mallake su وخلقا كما هل انت تسنتي دع ابن دكذا فهو خالقه وعبيدا كما باين سني فهو ربه شيني أبنجدس فلا داعة لمن خالف أمره فيهما على أهل باب عينهن داعة أكم ونئة قوانت إصابة أمرنا أبنجدس تكين سمد كسا كوا إصابة وعلا تباع مسلا هنغاني لا داعة لمخلوق في معصية الخالق أهلا ريبا تعالى don haka babu biyayya ga wanda duk yake ainihin umarni da abin da ya sabawa abin da Allah da manzansa yace inna allaha huwa al-ghani lalle Allah shi an mawadaci an khalqihi gabarin bayinsa Allah bai da bukata a wajen bayinsa wa hum muftakiruna ilayhi amma su bayin mabukata ne a wajen Allah يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا كمتاني هو فقيرين ما سنماني أوجه الله والله هو الغني الحميد الله شيني موداتيكم بوددي الحميد كاغنكو بوددي المحمود في سنعه الله أبن بودياني تكين صنع تسا تو كبير لمنك فنائيو آيو إلا مداشد سنعي شيمو إن شاء الله سيكم إن الله يا كلمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت dan uwa da suka halarci wannan majalisi da ake gabatar da tafsir din shekara suka sani ko kuma wasu suka sani wasu kuma daga baya suka sani cewa insha Allah a yau za a kammala rufe wannan tafsir na Ramadan na bana kamar yadda malam yayi bayani tun a farkon fara karatu na wannan rana kuma kamar yadda aka sani ana gabatar da jawabai daga bakin musamman shugaban kungiyar jama'atul zalatul bid'a wai kamata sunna na karamar hukumar katagum Alhaji Ibrahim Atta zai jawabi sannan shi ma malam zai akwai jawaban da zai gabatar akwai sanarwa daban-daban sannan kuma akwai takardu dimbi da aka rubuto na neman addu'o'i da dai sauransu tunda dama an ce yau za a rufe mutane sai su kasance masu haƙuri kuma su bewa yan agaji goyen baya saboda kula da ababen hawa da sauransu don haka yanzu ba tare da na ja magana ba zan bawar abin magana ga shi shugaban kungiya na jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna Alhaji Ibrahim Atta domin ya gabatar da jawabi na rufe wannan tafsir na bana shugaba
auzu billahi samiul alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله السلام عليكم يا جماعة المسلمين وإذا تعتبر الله تبارك وتعالى يقدر رحلتهم ونوري من البركة كما يقاوم الوقت الذي أعرف يوانا كراتو وديو أشهرين دا بوكي قوات رمضان wanda ainihin kungiya ta tsada an rufe waɗanda suka yi karatu da yamma sannan kuma wannan na dare wanda duk an tura wakilan wannan kungiya a ainihin wuraren da ake wannan tafsir abu na farko abinda kungiya ta ce a isarwa ainihin jama'a shine babban al'amarin da ya zama wajibi a gabanmu shine duk abubuwan da za mu yi munin ka mu sanya ainihin tsoron Allah a ciki shine babban alamai na farko domin sai an sanya tsoron Allah cikin ababe ainihin abubuwanmu za su yi kyau a al'amarin yau da shafin tsoron Allah akwai abubuwa da yawa wanda suke damfara a cikinsa musamman na farko a jama'a wanda muke kiran kanmu ahlus sunna yawa za ka ga muna tutiya da ainihin sunna amma sai ka tare kuma aikinsu aikinmu yana sabawa da wannan kalma din ina misali kana kiran kanka kai ahlus sunna dan uwanka shi ma shine amma sai ka samu gaba daya babu wata mu'amala ta kirkiya tsakani har ma sai ya zamanto ma kaji wasu ma tsakanin su ba sa magana sai a samu wani wata da wata ne kuma shekaru wannan gaskiya ba sunna bace kuma mun sani ba wai ba mu sani ba saboda kai wajibi ne mu gyara irin wayannan dabi'u namu ba ainihin tsakaninka dan uwanka ko tsakaninka da wanda ma ba ainihin a kira ku bai kamata a ce an samu irin wannan mummunan dabi'a ba ta rashin magana da juna wajibi ne mu tsaya mu rinka gyara ainihin ayyukanmu inda muna so mu samu ainihin gafarar Ubangiji wannan shi ne ainihin kiran na farko da aka ce a ainihin yan uwa su kiyaye da irin wannan ababe da muke ɗauka don Allah ya sauƙaƙe na biyu shi ne biyayya ga ainihin shugabanci biyayya shugabanci abu ne wanda ya tara abubuwa kar ka ɗauka wai a wai sai shugaban da suke cikin abu na ɗan ƙungiyar ainihin alisuna su a ya shafi ainihin tun daga ainihin shugabanci na ƙasa har zuwa cikin gidanka wato iyalinka wajibi ne ya zamanto ana samun biyayya mai kyau a tsakani musamman waɗanda suke riƙe da ainihin shugabanci wanda yake hannu sai ga kai kana ganin cewa shugabanni suna sabawa musamman waɗanda suke riƙe da wasu makamai na ƙasa da shawansu amma sai ya zamanto ɗabi'ar ka gare waɗannan shugabanni don akan kai ɗabi'ar ka bane don mi don za mu koma gefe mun amna zagin ainihin shugabanni wadda bacin da kai kake ainihin abin din ya fi shugabanni din amma kai ka danne na kalefin kana hanguwa wanda ainihin bai dace wannan ba wadda muna zuwa wajen ba'azzuka muna ji malumanmu suna kira idan ainihin shugaba ya zalunce ka to kai ba a ce wai ka zage shi ko kuma ka mai da wani abun da ba da ya ce ba kai din kai ka biyayya Allah zai saka ma ainihin abin da ka aiwatar din saboda haka mu guji zagin ainihin shugabanni mildin abin da suke aiwata in dai bai saba ainihin shari'a ba saba ainihin shari'ar musulunci ba wajibi mu musu biyayya Allah ya sa mu dace abu na gaba shine abin da ya shafi marayu a nan malam ya yi bayani ainihin mai karanta takardu ma ya yi bayani sannan na uku sakatare wanda ya shafi kwamitin marayu ya yi bayani wajen kusan sau uku kafin a rufe wannan karatu abin da ya shafi marayu shi ne an samu ɗan tseko a bana to jama'a alhamdulillah an taimaka daidai gwargwado amma abin da ake bukata yana da kyau a ƙara ainihin taimaka marayun nan a bara an ɗauki nauyin wasu marayu wanda sun kai kamar mutum 60 wanda daga ciki wasu an ɗinka musu uniform wasu an tallafa musu da kuɗin makaranta bayan sutura da ake kaiwa kenan a gidajensu kamar in an zo cikin wannan wata na Ramadan to ba a nan kawai abin ya tsaya ba ya zama wajibi a gare mu mu yi kokari ba ko da baka kawo abin nan ba gidan da yake ko makwancin kasancewa akwai marayu a wajen to ya kamata a yi kokari a rinka tallafa musu ba karamin lada za a samu ba kuma mun san wannan ya kamata mu mai da hankali cikin ainihin ka ɗauki kana iya ɗaukan nauyin wasu marayu ɗin ma don biya musu kuɗin makaranta sai ka tara akwai marayun da za a samu sun kasa yin makarantar ma an dakatar an kore su a makarantu amma har karatun sai ya lalace wannan ba karamin ainihin abun bakin ciki ba ne bai kamata in dai mutu bai kamata mu rinka ainihin sakewa da irin wannan ba bayan haka jama'a a yi haƙuri wanda in ya ji cewa akwai wasu marayu wanda yake sun kasa yin karatu ko an kore su a makarantu akwai makarantunmu da suke tallafawa suna ƙoƙari ƙwarai da gaske in an zo za a suna ɗaukar nauyin marayu ɗin har ma su bar kuɗin makaranta wanda ba sa karɓan wannan to ya kamata a rinka sanar da ainihin ƙungiya ko wasu jami'ai na ƙungiya ɗin don a san halin da ake ciki saboda haka ba wai ainihin sai an zo wannan watan Ramadan za a rinka tallafa marayu ba a'a yana da kyau kowane lokaci in Allah ya kore mu ka yi ƙoƙari ka ga ka muna taimaka ainihin marayu ɗin don abu ne wanda yake kanmu ya zama wajibi akan mu mu rika taimaka mu ba tarimin al'amari babban al'amari ne akan wannan saboda haka yin zaka ga yaro maraya saboda yin wannan makaranta an kage shi a abin to sai sai ga ma ba zai ci gaba da karatu din ba kuma sai ya rinka jin sakamakon ba dadi ya zaman to ba shi da ainihin kyakkyawan nufo ne kokari ta yi ma wani makwancinka ne kuma ka san hakan din don Allah ya yi kokari a ga cewa ana talafa ainihin marayu din sannan abu na gaba ya zama wajibi a gare mu mu zamto muna ainihin kyakkyawar mu'amala a tsakanin mu kamar yadda na faɗa a baya ya zamanto kai da ɗan uwanka bai kamata a rinka samun wani saɓani da ainihin irin wannan abin da zai zamanto har ya zamanto rashin ainihin magana ko kuma akwai wani laifi da yake aiwatarwa yake aikatawa madadin ka zo ka same shi kamar nasiha in ba za ka yi ba samu na kusa da shi kamar madadin a ce an koma gefe kana gutsuritso ma a kansa to madadin ka samu maimakon ka samu lada sai ka zo ka samu alhaki je ka ka zo ka kamar nasiha in ya ɗauka wanima in bai ɗauka ba kai dai ka kwaɓe igiya a wuyanka bai kamata a zo a rinka samun zarge-zarge a cikin ainihin yan uwa musulmai ba saboda haka ya kamata ko ya zama wajibi mu kiyaye irin wannan ababai kuma wannan shi ne wanda za a rinka ainihin la'akari ko kuma ɗabi'a na tsakanin musulmi da musulmi su rinka mu'amala mai kyau bai kamata mu zo mu rinka zargin ainihin junanmu ba da haka ya zama wajibi mu kiyaye irin wannan ababai bayan haka a gurguje daga kusan ƙarshe an ɗan samu ɗan tseko game da ainihin sallar idi an sanar akan cewa a sanar da dukkan masallatin juma'a to sai aka ɗan samu kure wanda ba saƙon bai isa ba mun sani da yamma nan an faɗa a wuraren rufe tafsirai to lokacin da za a ainihin gabatar da sallar idi in ranar ta zo shi ne misalin karfe 8:30 na safe kuma wannan lokaci a lokacin akwai ainihin akwai malaman mu da suke gabatar da nasiha da haka ya zama wajibi a yi kokari a rinka halartar wannan wuri da wuri domin akwai amfani mai yawa amma da yawa sai ka tare ba za a je masallacin ba wani ma sai ya shawar daidai lokacin da ainihin imam zai fara khuluwa tukunna ce da yi ka samu abin nan tasgaro na wannan abin nan da nasihudin da aka gabatar wanda baka same su ba ni kokarin mu rinka halarta da wuri ko ma sai ga sai an samu sai an shiga an tsaye da sabu tukunna ka ga mutane suna ta tuttulowa ni kokarin mu rinka halarta da wuri abin da ya shafi irin wannan kuma akwai wani abin da yake dauke da shi shine wato bayan rashin zuwa da wuri to sai zamana akwai wata dabi'a da muke ainihin dabi'un tare ta wanda ba daidai bane bayan ba a tafi a kan lokaci sai ga an zo yan agaji da jami'an tsaro suna kokarin nusar da jama'a wurin da ya kamata su tsaya amma sai da zamanto suna daukan abun kamar abokan gaban su ne yan agajin nan ba su suka sa kansu ba ainihin shugabanni ne suka sa su sannan jami'an tsaro suna yin aiki ne saboda a gudu tare a tsira tare amma daga an ciko mota an yi balbela ita ana gudu musamman a lokacin da aka tashi a idi wannan ba daidai ba ne da yawa an sha samun hatsura da yawa kuma idan ka zo koro ne ka yi ko karya ba ƙaramin bala'i ba kwana nawa za ka yi a kwance don haka ya kamata ya zama wajibi mu kiyaye ya lokacin da ainihin jami'an tsaro ko yan agaji duka je jami'an tsaro ne suka nama wurin da za ka tsaya to ka yi kokari ka tsaya a wannan wuri in ka je yadda ba za ka tsaya ba sai ka talo kuma ka toshe wasu abu nan ka cuci wasu abu kuma abun bakin ciki sai tare wasu ma za ka tare shugabanni daga cikin shugabannin kungiyar zara da amma da zara an gaya musu rin da ya kamata sai mutum ya nuna cewa shi yafi karfin wannan maraba to me ayi kuma ana ganin kai yaji abin nan kana cikin jami'an abin nan wannan kungiya to me ayi ne amfanin abin wanda kaga dole ka jawo rene a tsakaninka da ainihin wanda suka nusar da kai da zaka za da haka ya kamata ya zama wajibi mu kiyaye irin wannan in baka so kai kokari ka je da wuri bayan haka abu na gaba yayin da aka kamar da nace karfe 8 da rabi to itin da yanzu lokaci na damuna idan an samu ruwan sama za a yi sallar idin na a masallacin juma'a na kasuwar kaji wato wanda ake kira Sheikh Mal Abubakar Gumi Mosque wanda a shine za a gabatar da wannan idin in har an samu ruwan sama Allah kai mu lokacin Allah ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
masha Allah shugaban kungiya jama'atul zalatul bid'a wai kamata sunna sai shankarmar kumar katagun Alhaji Ibrahim atta Allah saka da alkhairi malam zai yi jawabi amma ina ga wanda mu sanar da sanarwar da suke gaba gare mu sai mu karanta tambayoyi idan malam ya wato ya amsa tambayoyin da suka sawwaka sai yi jawabi sai mu karanta masu neman addu'a da suka yi ta rubutowa cewa yau kan nan Allah da ni da malam mu yi hakuri a karanta musu to kuma malam ya yadda ya ce ba matsala a yi tun da yau wannan malam batun neman taimako da ake kawowa ga tallafa marayu dan wasu bayin Allah sun kawo turmin atamfa guda biyu sannan suka ce a sanya su a cikin addu'a akan wasu bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu sannan wani bawan Allah ya kawo turmin atamfa daya da dinkakkun zani da riga na shadda da hijabi guda daya yace daga gidansa ne sannan wannan ma wata bayar Allah ta bada kudi naira 100 wata ma ta bada naira 20 wata ma ta bada naira 200 dukkan suka ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma wata bayar Allah ta bada sabon alqur'ani wata ma ta bayar da alqur'ani amma bangon sa ya dan yaye kuma ta bada kudi naira 200 akan a bayar a gyara wannan ma wato to ga doguwar takarda wani bawan Allah ya bada kayan mata sai biyu da hijabi wani bawan Allah ya bada buhun gero wani bawan Allah ya bada shadda yadi biyar wata bayar Allah ta bada naira 500 wata bayar Allah ta bada kayan mata set daya wata bayar Allah ta bada kayan mata da hijabi da takalmi da kuma gero kwano biyu duk a baiwa marayu wata bayar Allah ta bada naira 50 wani bawan Allah ya bada kayan maza set biyu wata bayar Allah ta bada hijabi da kudi naira 300 wata ta bada fallan zani wani bawan Allah ya bada naira 100 wani ya bada naira 500 wani ya bada naira 50 wata ta bada naira 200 wata ma ta bada naira 100 wata ma ta sake bada naira 100 wata ma naira 100 wata naira 100 wata ta bada 200 wani bawan Allah ya bada atamfa wani bawan Allah ya bada naira 500 wata bayar Allah ta bada atamfa turmi biyu duk a baiwa marayu wata bayar Allah ta bada fallan zani wata bayar Allah ta bada kayan mata wata bayar Allah ta bada naira 1000 wata ta bayar da naira 200 wata ta bayar da naira 50 wata bayar Allah ta bada kayan mata set biyu wata bayar Allah ta bada yadi biyar set biyu wata bayar Allah ta bada naira 200 wani bawan Allah ya bada kudi naira 1000 wani bawan Allah ya bada naira 200 wata bayar Allah ta bada naira 100 wata ta bada naira 100 wata ta bada turmin atamfa wani bawan Allah ya bada naira 50 wata bayar Allah ta bada naira 200 wani bawan Allah ya bada naira 500 wata bayar Allah ta bada kayan yara na maza wata bayar Allah ta bada yadi wani bawan Allah ya bada kudi naira 500 wani ma ya sake bada kudi naira 1000 wani bawan Allah ya kawo naira 500 yanzu wani kuma ya kawo naira 100 to dukan su dai naga akwai wasu takardun idan daga ba za a iya sake sanarwa ai wannan na karanta ba wata bayar Allah ta bada taimakon kudi naira 1000 a kwamitin marayu to wannan dai takardun da suke hannu kenan kuma kamar yadda shugaba ya faɗi wannan kwamiti yana nan kofarsa a buɗe tunda akwai ɓangarori da yawa da kula da makaranta ilimi na yaran da kuma ma takardu da aka sake rubutowa wasu suna cewa ba su samu ba to da alama tunda takardun suna nan inda ya da kyakkyawan adireshi to wata ta kawo naira wani bawan Allah ya kawo naira 2000 wani kuma ya ba da naira 50 ina magana akan takardu da ake rubuto a cewa ban karanta musu ba ko kuma ba a kai musu kayan tallafi na marayu ba kuma suna da marayu to insha Allah dai ko da daga yanzu zuwa sallah ko da bayan sallah bare ma na san an yi ta wannan hidimar wanda Allah ya sa da rabon su an kai musu da haka mutane su haƙuri wani bawan Allah ya kawo naira 500 a wannan wuri madan sai sanarwa kamar haka akwai Alhaji Ali Garba Ali Mai Gero ya kawo kudi naira 20,000 yace a biyo kwamitin zakka sannan ojewar an faɗa na batun alkur'ani ne guda 2 da aka kawo ina ga to ai ka san an yi albashi an yi albashi malam tattalin arziki ya bunƙasa sai kawo shi wata bayar Allah ta ba da tamfa turmi ɗaya a malam ya bai wa matarsa to wannan na malam ne ku kawo turmin mai Qur'ani an faɗa mata an kira ta a waya za ta karɓa malam akwai bawan Allah wani yaro ɗan makaranta da ya nemi a taimaka masa da keke na guragu gashi wani bawan Allah ya saya masa keken gashi keken a nan gefe in an tashi za a bashi insha Allah nan ma wani bawan Allah ya ba da naira 200 wani bawan Allah ya ba da naira 500 wata bayar Allah ta ba da tamfa wata bayar Allah ta ba da kayan mata sai 2 wata bayar Allah ta ba da kayan mata da atamfa wani bayan Allah kuma ya ba da naira 100 sannan wata bayar Allah ta ba da yadi 2 jiya da ƴan agaji suka zaga wajen karɓan tallafi na marayu an samu kuɗi amma ta waya Alhaji Aminu ya faɗa mun ai haƙurin Allah ya sa ya ƙaru so zan faɗi yawan kuɗin ya ce na faɗa kuɗin da jiya aka tara to amma kuma na manta wannan fa wata bayar Allah ta aiko da atamfa falle ɗaya ne ko biyu to sai ka riƙe da kuma wata ta kawo kuɗi naira 300 wannan kuma naira 120 wata 220 wata ta jiya an samu kuɗi naira 46,000 da naira 15 Allah saka kowa da alkhairi wanda shi ma za a yi amfani da shi ne wajen tallafawa marayu kamar yadda eh kabiru duka tattara sai ka bashi ina ga sanarwar da ya kamata a yi sanarwa ta gaba shine daga ƴan agaji dan Allah jama'a su bada haɗin kai kamar yadda na faɗi cewa in an tashi a tafsir din nan za su rufe hanya ba wani mai abin hawa da zai wuce da zai tashi da abin hawarsa sai duk jama'a sun ja duk wannan ana yi ne domin kare lafiyar ababen hawa na mutane da sauransu malam ka ba su haɗin kai kana ji ina faɗa kuma kana ta da babu to wannan ne shi ne to ana ta kawo malam ka wani bawan Allah ya ba da naira 100 wani ma ya ba da naira 50 wani ma ya sake aikowa naira 50 to insha Allah bari malam mu karanta tambayar da ta sawwaka ku sai saboda lokaci mai wannan tambaya ta gaba yana cewa malam tun lokacin farkon azumin nan na yi wata tambaya akan wani aure da nake son yi ka yi alkawari cewa za ka mun bayani to har yanzu ina cikin duhu shine yake tuni to me wannan tambaya ka rubuto ka zo ka samu malam wannan ma yanzu Allah shiga barta malam wato malam ka ja hankalin matasa mace ce ta rubuto akan su daina yaudara malam ko a cikin daliban ilimi ma sai kaga wasu suna yin yaudara amma mata su zo tsattsab kamar za a aure sai kuma a biya wadda shi
to adam wai laifi bai da mai kama da shi ko sai mutum ya yi laifi ne ake ganewa ko ba a ware wasu an ce ba sa laifi ba daka wanda ya yi shi adda laifi amma abin da ake so kowa ya yi kokari ya kama kansa ya zama mai mutunci sai dai shi ɗalibin ilimi idan ya yi abu to zargi a kansa zai yi yawa in wani ne garma-garma ya yi kansa ba mai damuwa da shi Allah shi zai
to ga wannan tambayar ita ma dai kusan haka ne da Allah malam ka ja kunnan mata masu cewa suna neman mazajen aure za ka ga mace saurayi ya je ta hannun mahaifanta amma idan ba shi da kuɗi ko wani abin duniya sai su kememe su ki malam ba sa son mu malaman primary dan Allah malam ka ja kunnan irin wayannan
na'am to shi aure ai ba dan kuɗi ake ba babu famanan mai kuɗi ba famanan talaka ko mi caccanjawa yake abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shawara ya bayar da ya faɗi dalilin da yasa maza ke auren mata shawarar ita ce ka auri mace saboda addininta kai kuma mai ba da yarka ka bayar saboda wanda ka yarda da addininsa da kuma ɗabi'arsa in muka bi wannan shikenan kawai komai ya ware Allah ya shiryar da mu
to har ila yau wani bawan Allah ya bada naira 1000 yanzu wani ma ya kawo naira 400 ga wasu ma sun kawo daga gudun mata naira 90 wannan wani bawan Allah naira 50 wannan kuma wani ya bada naira 200 wannan mai tambaya ta gaba yana cewa Allah shi gafarta malam shin ya halatta bayan an sauko a sallar idi mutum ya tsaya wajen kallon hawan sallar idi kuma wayan sallah ba wai haka ne wai malam nan sallah wai ba lada ba alhaki kai mana
ranar sallah akwai lada akwai alhaki babu wata rana da ba lada da alhaki Allah ya ce kullu yawmin huwa fi sha'ani daka ubangiji subhanahu wataala ayyukan da ya tsara nasa gudana suke har ranar alkiyama abinda ake cewa duk wani abu wanda bai saba shari'a ba ranar sallah shari'ar musulunci ta yi sauki a kansa kamar yadda wata rana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha an yi sallah kuma ga wasu mutanen Habasha suna wasa suna rawa ta fito tana kallon su har mahaifinta zai magana manzon Allah ya ce a kyale ta ce in dai abin da za a kalla bai saba wa shari'a ba a wannan ranar an yi afuwa Allah ya datar da mu
wannan zambe yana cewa malam wayaya me matsayin wanda yake yi wa Allah alkawari akan cewa ya daina abu kuma sai daga ba zuciya ta fi karfinsa sai ya aikata to in yana cikin wannan hali me ya kamata ya rika yi
tubar bakin mazuru kenan Qur'ani ya ce tubu ila Allahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba zarar tsinke to kai ma kai zarar tsinke in ka zaro tsinke a cikin dami zai koma daidai baka san magun da ka zaro shi ba ya fita kenan to haka ake so in mutum yayi alkawari ba Allah ya cika alkawari Allah in kamar alkawari cika in ka ce ka bar abu to ka bar shi dama an kana da niyyar ka bari to shi Allah zai cika maka iya bari in dama ka faɗa ne da baki a zuciyarka baka kudure ba to zaka saura a ciki Allah ya tsare mu
wannan yana cewa malam me matsayin wanda ya kaurace iyayensa sakamakon suna yi masa fada game da laifin matarsa malam tunda azumin nan ya kama mahaifiyarsa bata ganshi ba kuma yana nan a gari
to idda laifi dai ko kuma gane laifin mutum sai wanda aka yi wa laifin ko kuma wanda yake kusa da shi. Idan mutum yana da hali ba wani nisa ne yake tsakaninsa da wanda zai sadar da zumunci da shi ba, ko wata larura, dole ne ya je. Amma a ce mata ta tare ka baka je wajen mahaifa ba, wannan kuskure ne. Iyayen sun fi ita mata ne, daka dole ba a canja iyaye, amma mata ana iya canja ta. In suka yi fishi kuma mutum ba zai ga alfanu ba a rayuwarsa. Allah ya samu dace.
To bayan Allah dai suna ta aiko da taimako, wani ya kawo dubu naira 50. Allah ya sa a samu wani ya kawo, wani ya ba da 200, wani ya ba da naira 100, nan ma wani ya kawo 1000, wani ya ba 400, wani kuma ya kawo 150. Mai wannan tambaya, wanda ina jin saura tambayoyi guda biyu za mu karanta, sai jama'a su yi haƙuri, sai baɗi inda rai ya kai mu. Mai wannan tambaya tana cewa, to, ta ɗauki wannan tambayar. Bari mu karanta wannan. To malamin wannan yana cewa assalamu alaikum, da fatan malamin ya sha ruwa lafiya, Allah ya saka da alkhairi. Malamin tambaya ta anan shine, me hukuncin yan kasuwar da suke bada bashin kayan abinci a ma'aikata a farashi mai tsada, sannan kuma su sayi kayan abincin akan farashi mai sauki, wato arha? Misali su baka shinkafa akan 1000. Yawwa.
Sunansa bai'ataini fi bai'atin wahida, cinikin biyu cikin abu ɗaya. Haramun ne kawai, musulunci bai yarda ba. Ka sayarwa mutum abunka naira 10,000 misali, sannan kai ka zo ka saye shi naira 600,000, a kai ma ka san kai macuci ne. Shi kuma shi ma da yarda bai yarda da matsayin da Allah ya masa ba, don ya keta haramci ne, bai a yarda a yi irin wannan ciniki ba. Daka mu kiyaye, kasuwa tana da haɗari, ita ce abin da ake cewa mu'amala. In ka yi ibada mai kyau, to dole sai ka kiyaye wajen cinikayya da yadda za ka yi hulɗa da mutane. Nan ake samun tasgaro yadda addini ke ɓace, Allah ya shiryar da mu. Ciniki biyu cikin guda malamai sun ce bai halatta ba.
Malam, wai wannan tambayar, shi wannan yana kasan akwai masu wani irin ciniki sai su sayar wa ma'aikata, kamar yanzu buhun shinkafa naira 15,000, to a gurin kuma sai ya ce za ka sayar, eh zan saya, to ga 8,000 or 10,000. Wannan ita ce ta ƙarshe. Wato ya ce Allah shi gafarta malam. Malam, wallahi na kai shekara biyu ina so zan rubuta wannan takarda, amma Allah bai yi ba sai yau. Malam, ni ma abucin zaman masallaci ne, kuma lokaci da yawa ina kula da yanayin yadda mutane suke yin sallah. Gaskiya bisa ga yadda na taba gani a wajen wato wasu maluma da sauran maluman sunna, na fuskanci akwai kurakurai akan yin sallah. Kuma wani lokaci ina so gyara mutum, amma sai yana rasa irin bayanin da zan yi masa. Wani lokacin malam har da limamin ma sai na ga yadda yake sallar ba haka yake ba. To Allah ya taimaki malam, shine nake so na bada shawara, idan har Allah ya sa da dama kuma da hali, dan Allah mai zai hana a ware wani lokaci a rika koyar da mutane su fata sallatin nabi a masallatanmu, domin mutane su fahimci yadda sallah take. Da fatan malam zai koma gida lafiya, Allah ya saka da alkhairi.
To shawara ya bayar ko? Yawwa, kuma shugabanni sun ji. Na'am.
Alhaji babu malam ya ce a sadar ya ba da taimakon marayu naira 50,000. Alhaji babu malam mai gishiri ko? Akwai wani ya bada 200. Malam, akwai da dama da suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a, su yi haƙuri, ba zai yi dinna karanta takardu wajen guda 100 ba. Dole ne a yi jam'i saboda lokaci. Wasu marasa lafiya ne, wasu suna kwance a gida, wasu a asibiti, wasu suna tafiya da jinya, wasu 'yan makaranta ne za su yi jarabawa, wasu masu neman aure ne, wasu masu hidimar kasuwa ne, wasu masu neman aikin yi ne, wasu suna da wasu bukatu nasu na daban, wasu kuma suna da damuwoyi daban-daban, kowa da irin damuwarsa, ciki har da iyayen yara. Bana sun rubuto takardu da dama akan kangarewar yara da yadda tarbiya ta gurba take gurbacewa. Kaga uwa tana fada a danta ko tana magana a danta ya kama hanya ya fice bai damu da ita ba. To da irin wayannan da dama, da masu neman biyan bukatu na alkhairi, da masu neman aikin yi da dama, kowa Allah subhanahu wataala, da masu neman mallakar mahallinsu, da yan kasuwa da suka sa kai aikinsu a kasuwa, kowa Allah subhanahu wataala ya san bukatarsa, ya san damuwarsa, ya san matsalarsa. Daga ciki akwai bayin Allah da suka taimaka a waɗannan hidimomi na wannan tafsir. Akwai bawan Allah da bara shi ya bada wuta daga generatorsa, ba sai ko da lita ɗaya na fetur ba shi yake bayarwa, bana ma haka. Sannan kuma da shi wannan bawan Allah da ya assasa wannan masallaci, ya gina shi, da waɗanda suka taimaka wajen samar da filin baki ɗaya, duk Allah ya sani, da sauran waɗanda aka rubuto cewa sun riga mu gidan gaskiya, ga takardu nan da dama an yi tunani, an tuna mana irin su lamara mai 6,000 da sunayensu dai da dama, wadda ƴan uwa sun sani, wadda ya kamata su Alhaji Gida da Bambiyo da sauransu, ga su takardu. To takardu dai da dama an rubuto cewa a tuna da su, a sanya su a cikin addu'a, da masu neman aure ai na faɗa, da zorawa da ƴan mata da sauransu da suke rubutowa, da su marigayi tafarkin katabu, injiniya Mamu, wadda bara ma ya halarci wannan guri. To da dama dai wadda waɗanda suka rasu, da kuma waɗanda ai ba sai an faɗa cewa suna ba. To kaya kala 12 wani bawan Allah ya kawo akan abewa kwamitin marayu, sannan wata kuma ta bada naira 50 faɗe, yana da kyau saboda kowa ya san cewa sako ya. To zani falle biyu. To insha Allah ai an baya dan agaji, wani yaro ya zo da mahaifiyarsa a gurin da tafsir suke shauraran tafsir, kuma ya taho gurin da maza suke, in an tashi gashi na a hannun yan agaji in bata ganshi ba. To malam dai shine bayani, ba an yi bayani, kowa sai a sanya shi a cikin addu'a baki daya, a sanya wannan gwamnati tamu ta jihar Bauchi a cikin addu'a. Allah ya taimake ta wannan gwamnati da mataimakin sa sanata Baba Taylor da suka kudiri aikin alkhairi, Allah ya taimake su baki daya, tare da sauran gwamnatoci da shugaban kasa baki daya, a cikin da karo na biyu za su hau a cikin sanya su a cikin addu'a. Allah ya taimake su baki daya su gudanar da mulki na adalci.
Dukkan jawabai suka gabata, ko da ban kara wani abu ba, insha Allah daga maganganun da shugabai da shi manaja ya gabatar da jawabi, maganganu ne masu kama hankali, musamman abin da ya shafi marayu, duk da cewa ana cikin hali wanda mai da daɗi na tattalin arziki, amma waɗanda suke talakawa kowa ya yi irin yunkurinsa, kuma Allah ya saka wa kowa da alheri. Taimakon marayu yana kawo buɗi a ƙasa, shi yasa har wannan yasa na tuna da akwai masallacinmu na Juma'a na Ashkom kusan shekarar da ta gabata da bana, sun yi ƙoƙari wajen neman taimako ba gida Najeriya ba, sun nemo taimakonsu daga Rasha ne, kuma an zuro musu kuɗi zuwa asusunsu Najeriya, bara duk ciyarwar da suka yi mutanen Rasha ne suka yi, kaji wani daga Rasha ya ɗebe ladan nan gari. Haka bana sun turo musu kuɗaɗe wanda aka ciyar da jama'a a buɗe baki kamar mutum 40 kullum, tun daga azumi na farko har na ƙarshe, duk wanda yake zuwa masallacin zai gani. Sannan an turo kuɗaɗe wanda aka ɗiɗɗinka wasu marayu tufafi a bara, bana ma kuɗin ya zo, amma kuɗin ya zo da ɗan ba zai yi abin da yawa ba, bayan an ciyar ɗin wani sai ya ba da na stira, aka ɗinka wasu, aka ɗauki hoto aka tura musu, kuma suka yi bayanin cewa sun ji daɗi akan abin da suka yi, kuma za su ci gaba da taimakawa. Daka idan irin wannan kafar tana da amfani. Ana samu kasashen Larabawa, kasashen Turawa, wanda ba su da talauci dawwamamme, sai ka ga mutum da ya turo abin da da yawa za su amfana. Kaga su shugabannin wannan guri da suka yi wannan tunani, Allah maɗaukaki ya saka musu da mafi kyawun sakamako. Sannan dangane da addu'o'i da aka yi ta bid'a, akwai irin mutane da ke taimakon addini ba ta fanni ɗaya ba. Misali shi Alhaji Muhtari, wanda ya ƙoƙari tun lokacin da muke yunƙurin gina wannan masallaci, wanda mutum na farko da muka fara dira a kansa shi ne Abba Ƙwara. Muna zuwa da ni da 'yan kwamitin masallaci na Marbayani, ga hidima ta samu ta yi masallaci na tafsiri, ga 'yan kwamitin masallaci, ga 'yan shaguna guda biyu ƙanana an sayar mana ₦2,300,000. Muna ga abin da za a yi a gurin ya hu ₦1,200,000, sai ya ɗauko kuɗi ₦500,000 ya ce malam gana. Allah ya saka masa gana da wayanda suka biyo su, har sai da aka biya wannan kuɗin ya zama saura ₦500,000 da aka gaya wa shi Muhtari. Da yake Allah ya sa zai ɗauki kaso mai ƙarfi, sai ya biya ₦500,000 ɗin, sai ya zan an mallaki gurin. Sai ce ya batun gini, aka ce akwai bulab dai, ya ce ku bar kayanku ni zan gina. Daka da wayanda suke tunani a kan wannan majalisi, an kun kalli gurin ya tsaru ko? Ya yi kyau, ya dace a girmama tafsirin Ƙur'ani ko ba haka ba? To wanda suka yi wannan tunani tun daga farko har zuwa ƙarshe, har abin ya kai yadda ya kai kowa yake jin daɗi, Allah ya faranta musu, Allah ya ba su irin sakamakon da ya ce duk wanda ya gina masa ɗaki a nan duniya na masallaci zai gina masa gida a cikin aljanna. Kuma ba zan manta ba, akwai wani bawan Allah Manu, wanda duk inda za a yi aiki na addini sai ya kai gudunmawarsa ta kuɗi ko ta kayan masallaci ko wani abu. Shi ma ya ce yana da buƙatar addu'a, Allah maɗaukaki ya biya masa buƙatunsa. Kace mine ne?
Akwai sanarwa ta ba a daga addu'a. Na farko, daga wajen mata sun tara kuɗi naira 11,750.
To Allah ya sani.
Sannan an yi wanda suke tuturo wannan, wato an tara 6,200 ga can.
Na'am.
Wani bawan Allah ya jefar da makullin babatunsa da cin. Sannan akwai wata makaranta da aka ce a sanar da ƴan uwa an buɗe, kuma ana sayar da fom makarantar ɗan matasa da kuma magidanta ne maza. Za a riƙa koyar da haɗa baki da Alƙur'ani tun daga izu ɗaya, sannan kuma ana gabatar da sauran darussa na addini. Kuɗin fom naira 1,000 ne, to a cikin a makarantar Islamic Orientation ne za a ake gudanar da wannan karatu. Mai bukata dai sai buga lamba 0703452607 domin sayan fom da kuma ƙarin bayani. Wato Masjidil Abi Huraira, wato makarantar tana na masallaci da ke gefen makabarta, a nan ne za a riƙa karatun a ranakun Asabar ko da Ladi ne da daddare. Don hakan aka halarci wannan masallacin za a samu fom. Wannan shine sanarwar da aka ce. Sai kuma batun aka ce a sake tunasar da al'umma cewa sallar Idi insha Allah ranar da aka ayyana cewa ita ce ranar sallah, ƙarfe 8:30 daidai insha Allah za a shiga sallah, don haka jama'a su je da wuri. Sannan kuma an samu ruwan sama da safe a masallacin Juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke kasuwar Kaji, annan za a gudanar da sallar Idi. Wannan shine sanarwar.
Daga cikin wayanda suke neman addu'a akwai wayanda suka rasu, wanda wasu ma iyayensu ne suka same mu suke gaya mana cewa baba na ba tun bara waccan in an zo rufe karatu a yi wa 'ya'yansu addu'a, Allah maɗaukaki ya gafarta musu. Sannan mu ma Allah maɗaukaki ya kyauta ƙarshenmu, ya sanya aljannal firdausi ita an makoma gare mu. Duk wanda yake da ainihin bid'a ta alheri, Allah maɗaukaki ya biya masa. Abubuwan da suke gudana a ƙasar nan na rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe, da garkuwa da bil adamu Allah madaukaki yafi karfin masu yi to Allah madaukaki ya kare mu ya kare al'umar mu ya kare mana wato kasar mu a shugabannin da suke kokari su samu mulki dan su taimaki talaka Allah madaukaki ya taimake su a kowace jam'iyya su wayanda ke da burin su kama ragamar mulki dan su ci zarafin al'umma dan a hada baki da su a kawo kasassanwa da cin zarafin al'umar arewa ko Najeriya ko wani yanki Allah madaukaki ya haramta musu wannan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin